Aisha kusan tun ji a garfe amma da yau ne za a yi jawabin rahonin tafsiri insha Allah tabaraka wa ta'ala a kawarin da muka ambata karfe 9 da rabi kuma an zo karfe 9 da rabi din insha Allah ta'ala a yanzu ina ga da yake lokaci ya iso ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da al-Rama Malam Ibrahim Abdurrashid ya karanta al-Qur'ani na banko na zuwa kun lokaci insha Allah tabaraka wa ta'ala da malam ina zo da abin insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
To alhamdulillah Allah tabaraka wataala ya sake sada mu da alkhairi zuwa wani lokaci ba lalle sai badu ba nan da zuwa sai lokutan insha Allah tabaraka wataala saboda haka kamar yanda yake a rubuce a cikin program din akwai yan bayanai takaitattu dauka zamu saurari jawabin shugaban ainihin jama'a gunnan majalisar da'awa na jihar Gombe Malam Muhammad Lawan insha Allah tabaraka wataala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهدي إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda da ikon sa muka hadu a wannan rana ko wannan yammaci na 27 ga watan Ramadan domin wato komai aka ce ke da farko yana da ƙarshe zamu iya tuna kaman jiya ko shekaran jiya muka dan zauna anan muka ce wani abu a matsayin malam baya nan cewa yau za a fara tafsir to sai gashi yau za a rufe tafsir to mun fatan Allah sanya alkhairi a game da dukkan abubuwan da muka ji ya kuma ba mu ikon aikatawa bayan haka wato kamar yadda aka sani ayyukan da'awa aiki ne wanda yake tafiya a tsawon shekara guda wato ba dare ba rana aiki ake yi wajen ganin taimaka waɗanda suka musulunta da marayu da kuma marasa ƙarfi a cikin al'umma ba wai ya taƙaita ne kawai a Ramadan ba to idan za a iya saurara idan aka saurara za mu ga cewa akwai nasarori da kuma ayyuka wanda wannan majalisa ta yi a shekarar da ta wuce wato daga ciki babban nasara ita ce samun musuluntan mutane 148 maza da mata a wannan shekarar da ta wuce wannan ita ce babban nasara da muka samu na biyu a cikin waɗanda suka musulunta da muke tare da su an aurar da mata 8 a shekarar da ta wuce sannan kamar yadda aka sani akwai gidan marayu wanda ake kulawa da marayu a wannan gidan cinsu da tufatarwansu da karatunsu da komai nasu wanda shi ma ana ɗaukan wato tsawon lokaci tsawon shekara shekara bayan shekara wajen ganin an biya musu bukatunsu kamar yadda muke ɗaukan ɗawainin 'ya'yanmu ko ma fiye da haka sannan akwai makaranta da suke wannan gidan wacce take da Awa Academy ta marayu da waɗanda ma ba marayu ba na cikin gari ana kula da wannan makaranta da makaranta da muke da ita Ummuna Aisha wacce an yi ta ne musamman saboda sabbin musulunta maza da mata da kuma makarantar mu ta a wacce abin nan Nana Sumayya wannan kuma Ummuna Aisha wacce take ta yara da matasa da matan aure sannan akwai taimakawa marayu din da marasa ƙarfi waɗanda suke zuwa ofis jifa-jifa da abinci da magani da makamantansu sannan akwai taimakawa marayu na gari wanda suke cikin gari wanda sautari malam yana yawan bayanin waɗanda aka yi rijista 500,000 zuwa 600,000 wanda akan taimaka musu da muhimman al'amura guda uku shine ilimi abinci da kiwon lafiya sannan akwai kwamiti wanda yake mai mu'amala tsakanin mutane wato kwamiti na sulhu wanda wannan kwamiti shi ma ba dare ba rana ya yi sulhu tsakanin ma'aurata da kuma ɗaiɗaikun al'umma da kuma raba gado wannan kwamiti shi ma ya yi waɗannan ayyuka masu yawan gaske a cikin wannan shekara hatta a cikin wannan azumi lokacin da aka yi kira ga waɗanda suke da samun saɓani tsakaninsu ko sun jima ba su yi magana ba an samu mutane da dama waɗanda wannan kwamiti ya yi sulhu tsakaninsu a cikin wannan wata mai alfarma sannan sai fita da'awa ƙauyuka wanda shi ma akan yi jifa jifa domin kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci waɗanda suka musulunta kamar yanda dai bayani ya gabata a sama wato daga Shawwal na shekarar da ta wuce zuwa Sha'ban na wannan shekara jimillar mutane 118 suka musulunta a cikin wannan wata kuma wato 118 wanda akwai maza 57 da mata 51 sannan a cikin wannan wata kuma mai alfarma an samu waɗanda suka musulunta mutane 30 ɗazun nan ake gaya ma kota ta musulunta da yamman nan ta zama na 31 wato an samu maza 17 mata 14 a cikin wannan wata sannan kama bayan haka a cikin wannan jumla na waɗanda suka musulunta akwai maza 45 da mata 15 wanda an haɗa jumla mutane 60 wanda suke ƙarƙashin kulawar majalisar da'awa ta ɓangaren ciyarwa tufatarwa ba da mahalli kiwon lafiya da sauransu sannan a cikin wannan wata an ba waɗanda suka musulunta wato su 60 mata 60 da maza 21 wato an ba su kayan abinci musamman na Ramadan wanda ya shafi suga da gero da shinkafa sannan kuma a ƙarshe kowacce da kowanne an ba su kayan sallah da kuɗin ɗinki ɓangaren marayu kuma kamar yadda aka sani ko kamar yadda na faɗa daga baya akwai wannan gidan marayu wanda haƙƙin kula da shi gaba ɗaya na kan al'umma ne gaba ɗaya al'umma musulmai wanda har ma waɗanda ba musulmai ɗin ba sukan je su taimaka domin muhimmancin da ke wato tattare da taimakawa maraya to wannan ma an taimaka ana taimaka musu kamar da na faɗa da abinci da kiwon lafiya da makaranta da sauransu su kuma marayu na cikin gari a wannan wata an taimakawa marayu 700 wanda an taimaka musu da abinci da kayan sallah wanda an bi gida-gida an ba su da kuma wasu waɗanda suke zuwa office su ma an ba su abin da ya sauƙaƙa na kayan sallah da abinci dukkan waɗannan ayyuka suna gudana ne da taimakon bayin Allah wanda ke bayarwa a tsawon shekara akwai bayin Allah da suke taimakawa domin ganin an taimaka waɗannan marayu da waɗanda suka musulunta da marasa ƙarfi sannan kuma a cikin wannan wata kusan kowa ji da kunnensa waɗanda suka taimaka da kayan abinci da turamin atamfa da shadda da kuɗaɗe to waɗanda suke taimakawa a tsawon shekara wato akwai bayan Allah ɗaiɗaiku waɗanda jifa-jifa suka taimaka da kuma ‘yan uwa da suke aiki a Federal College of Education FCE da kuma Gombe Media Corporation da kuma Gombe Local Government waɗanda suka amince a dinga ɗaukan wani abu a cikin albashinsu ana sawa kai tsaye ga asusun marayu sai mu ci Allah saka musu alkhairi da kuma wasu daga cikin membobi na da'awa su ma waɗanda suka yi alkawari wata-wata suna ba da abin da ya sauƙaƙa domin tallafa wannan asusu na marayu da waɗanda suka shiga musulunci sannan an ziyarci kurkuku bayan wa'azi da malam ya yi a kurkuku an taimaka musu da magani domin an fahimci cewa suna buƙatar magunguna an taimaka musu da magunguna an taimaka musu da dabino don buɗe baki sannan an taimaka musu da suturu sannan kamar yadda za muka ji jiya an samo list ɗin guda 31 da kuma wasu guda 4 da suka musulunta domin a fidda su kuma an samu wanda suka ɗauki ɗawainiyar fitar da su gaba ɗaya wanda lauyoyinmu sun je can suna magana a kan fitar da su wanda na tsammanin a yau an fidda wasu gobe kuma za a sake fidda wasu a ƙarshe majalisa na miƙa godiya ta musamman ga malamin Ibrahim Daurawa da Alaramma da kuma matan su gaba daya. Matan Alaramma ita ma tana jan baki, ma matar malama tana tafsiri ma mata. To saboda haka duk sai mu ce musu Allah ya saka da alkhairi. Sannan ba za mu taɓa mantawa da miƙa godiyar mu ga babanmu limamin wannan masallaci ba, Sheikh Yahya Ahmad, saboda taimakawa da yake na shawarwari da kuma gudawa da yake bayarwa, da kuma sauran iyayen wannan majalisa, wato patrons gaba ɗayan su muna miƙa godiya domin su suna ba mu shawarwari, da hasken su ne muke tafiya a wannan tafiya din muke tafiya. Sannan godiya ta musamman har ila yau ga dukkan wato membobi na wannan majalisa ta da'awa, domin su ma suna tsayawa dare da rana ganin ba da shawarwari da gudumawa na aljihu da gudumawa wanda yake na jiki, domin ganin cewa wannan tafiya ta tafi yadda ya kamata. Haka kuma muna miƙa godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka musamman a gudanar da wannan tafsiri na wannan wata na Ramadan. Wato daga cikinsu akwai 'yan hizba wanda suna kowa ya shaida suna ba da gudunmawa mai muhimmanci wajen ganin komai ya tafi daidai, tare da wato 'yan civil defense da 'yan sanda da marshal, dukkan suna ba da nasu gudunmawa, da kuma 'yan jarida, masu kyamara da masu ɗauka na sauti, su ma haka wajen yaɗa wannan tafsiri, su ma sai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi. To a ƙarshe su kansu masu sauraro ba za a bar su a baya ba, duk da fa'ida da suke samu su ma muna cewa Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. A ƙarshe muna fatan Allah mayar da malam da iyalansa da Alaramma gida lafiya, sannan dukkan waɗanda suka zo kusa da nesa su ma muna musu fatan Allah mai da kowa gida lafiya. Allah ya taimake mu ya nuna mana Ramadan tabbadi da baɗin baɗin baɗaɗa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Alhamdulillah, mun ji bayani daga shugaban majalisar da'awa na jihar Gombe, musamman ma dai bayanin a takaice. Kuma waɗanda ba su ji sunayensu ba, muna fata Allah ya saka musu da alkhairi, kamar irin su JNI, wato Jama'atul Nasrul Islam, da kuma suna ba mu gudunmawa gwargwadon hali wajen samu akan abin inda ya dace, da kuma haɗa kai da mu wajen abubuwa da yawa. Kuma akwai wasu bayin Allah da watakila suke skipping daga ainihin jawabin shugaba, kamar irin su lawan traffic manager na Gombe line da suke taimaka mana, kamar ƴan uwa suke musulunta daga wannan garin zuwa wancan, su ma muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi. Da kuma wani bawan Allah Alhaji Musa Bushasha da ya ba mu fili 150 a nan kusa da gidan mu rayu, Allah ya saka mishi da alkhairi. Yanzu an duba program din, za a ga cewa abin da ke gaba shine wato nasiha daga Malam Amin Ibrahim Daurawa, insha Allah ta'ala, wanda ya gane zuwa wannan guri yana nan a yanzu haka, zai taso ya gabatar da nasiharsa ta rufe wannan wato tafsiri mai albarka. Karamaka Allah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1435 wanda yazo 24 ga watan 7 2014. To Allah subhanahu wa ta'ala cin ikon sa ya raya Muhammad ga wannan shekara ko wannan wata na Ramadan wanda shine karo na 17 da fara gabatar da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a wannan gari ko a wannan guri. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana. To kamar yadda muka saba dai abubuwa ne guda uku wanda su ne muhimmai a cikin rayuwarmu ta yau da kullun. Abu na farko, dole mu ƙara jaddada alaƙarmu da Allah ta kyau, domin alaƙar bawa idan ta yi kyau tsakaninsa da Allah to komai zai zo masa da sauki. Kuma kyautata alaka da Allah da inganta ta shine babban makasudin da ta sa Allah ya halicci dan Adam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wannan bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala da rukunanta guda hudu, al-abdu wal ma'bud wal ibada wat ta'abbud, wato shi baban da yake bautawa Allah, da shi Allah subhanahu wa ta'ala da ake bauta masa, da kuma ayyukan da ake yi da sunan bauta, da kuma yadda ake aiwatar da ayyukan yadda shari'a ta tsara, waɗannan su ne wato makasudin da ya sa Allah ya halicci ɗan Adam. Sannan waɗannan abubuwa guda shida waɗanda su ne rukuni na karɓa ayyuka. Na farko, imanin mai aiki. Allah ba zai karɓa aikinka ba sai ka yi imani da Allah. Na biyu, bayan imani da Allah shine yadda mutum zai wato nemi ilimin da zai bautawa Allah subhanahu wata'ala da shi. Ilimi shine garkuwar dan Adam, ilimi shine rayuwar dan Adam, ilimi shine tsiran dan Adam. Mai san duniya yayi ilimi, mai san lahira yayi ilimi, mai san duniya da lahira ma yayi ilimi. So da haka ilimi shine abu na biyu. Abu na uku, aiki da wannan ilimin, wanda shine makasudin yin ilimi. Sannan yin wannan aikin saboda Allah, akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka da imani da ilimi da aiki da ikhlasi da kuma sunna, waɗannan abubuwan guda biyar sune rukunan tsira ta bangaren aiki. Sannan alaƙar mutum da Allah dole ya gina ta akan abubuwa guda hudu: al-mahabbatu wa ta'zim wal khawf wal raj'a. Mutum ya zama yana tsananin son Allah, yana tsananin girmama Allah, yana kwaɗayin rahmar Allah, kuma yana tsoron gamuwa da azabar Allah. Waɗannan abubuwan guda hudun suka zuciyarmu, muka tashi kuma muka yi aiki saboda Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin samu kyakkyawar alaka mai kyau. Sannan na biyu, mu kyautata ko mu inganta alaƙarmu da kanmu. Kowane mutum akwai alaka da kansa wanda ya kamata ya inganta ta. Shine duk abin da ya san zai yi wanda zai amfane shi duniya da lahira, da abin da ya san zai yi wanda zai halakar da shi ko ya ja masa matsala a duniya da lahira, ya kamata mu yi kokari mu nisance shi. Sannan abu na uku, mu kyautata alaƙarmu da sauran bayin Allah. Kowa ya duba alaƙarsa da babansa da babarsa da ƴan uwansa da danginsa da makotansa da dukkan wanda zaka yi alaƙa da shi. Ka tabbatar ka yi alaƙa mai kyau wacce za ta amfane ka duniya da lahira, kuma ta dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan wannan zamani da muke ciki, mu ƙara kankame sunnar manzon Allah, mu ƙara kankame tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu cusa wa kanmu san Allah da san manzansa, da kuma san addinin Allah da san sahabban manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wanda duk ya riko da wannan, to shi ya riko da abin da zai tseratar da shi duniya da lahira. Muna fata ayyuka da al'umma suka yi ta yi, wanda shugaba ya ta karanto mana iri daban-daban, muna fata ba dan mu ba, Allah ya karba dan rahmarsa da jin kansa. Allah ya sa duk wanda ya bada wata gudunmawa zuwa ga wannan dandazo na marayu wanda ba wai iya Ramadana ba, muna kira da kowa ya ci gaba da taimakawa marayu a unguwannin su, da gida da gida da unguwa. Duk wanda ya san akwai wani maraya da zai iya bashi gudunmawa ko ya sa shi a makaranta, ko da ya kira shi ya masa fada, ko kuma ya inganta rayuwarsa, wannan yana daga cikin makasudin da ya sa Allah ya ta kama sunayen marayu a cikin Alkur'ani har sau 20 da kusan 3. Haka nan abin da ya shafi waɗanda Allah ya azurta su da shiga addinin musulunci, kullun karuwa suke yi. Ya kamata alaƙarmu da su ta zama ta yi kyawu, ya zama cewa mun rike su tsakani da Allah, mu ba su kyakkyawan tarbiyya, sun fito sun shiga addinin musulunci tare da irin farmaki da ake kaiwa addini a duniya da bata masa suna da ake yi, amma Allah yana jawo suna shiga kuma a haka. Da haka waɗanda suke so sai sun kashe musulunci da ƙarfin tsiya, sai sun bata sunan addini, to Allah bai ba su nasara ba. Addinin musulunci kullun ƙara inganci yake. Yana daga cikin manufa da ta sa duk wanda yazo zai shiga musulunci muke tambayar sa, kai ka sa kanka ko wani ya maka tilas? Saboda kungiyoyi irin na duniya masu ganin kamar tilas ake wa mutane suke musulunta, to su ji da bakin su, ba wani ya kamo su ba, ba wani ya jawo su ba, ba wani ya kwadaitar da su wani abu ba, ba wani ya tsorata su ko ya firgita su ba, su suka kawo kansu, ba kuma zuwa akai aka dauko su ba. Mutum ne da kansa ya ji maganar Allah ta shiga ransa, ya zo ya shiga addinin musulunci. In ka ce wannan wani dalili ya shiga, ga lecturer ya zo daga makaranta wanda yana da komai na bukatar rayuwa, ba wani ya tila musta masa ba, amma ya ce ya yi mafarki an ce masa addinin musulunci ne gaskiya, ya je ya musulunta. Kun ga Allah shi yake kado mutane cikin wannan addini. Dan haka masu son sai sun ruguza musulunci, to sun makara. Wannan addinin na Allah ne, ba wanda ya isa ya rusa shi. Ko da wani ko ba wani kuma za a ci gaba da addinin Allah, Allah zai ci gaba da kare addinin sa, walau karihal mushrikuna walau karihal kafiru. Saboda haka mu ci gaba da neman ilimi na addini da neman ilimi na zamani, domin mu taimaki addinin mu kare shi. Abinda addinin musulunci yake nema daga gare mu shine yada shi da kare shi. Mu yada shi ya kai ko ina, sannan mu kare shi daga farmaki da za a kawo masa ta kowace hanya. Masu kai ma farmaki da baki da rubutu ta internet ta ina ne, to mu yi amfani da wannan dama. Sannan mu ƙara ƙwarewa a fannonin ilimi na zamani, musamman harkar media. Za mu ga media tana da tasirin gaske. Dole mu samu ƴan jaridu namu, mu samu masana harkokin sadarwa ta kowane ɓangare irin namu, ta yadda zai zama ko ina mun kai yadda za mu iya riƙe kanmu, mu taimaki kanmu, ko mu kare addininmu mu yaɗa shi. Muna fata ko muna roƙon Allah ya ƙara wa matasanmu ƙwazo da ƙoƙari wajen neman ilimi na addini da na zamani, domin su taimaki al'ummarsu da addininsu da ƙasarsu baki ɗaya. Sannan kuma a ƙarshe Allah subhanahu wataala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah ya ce na rantse da zamani, hakika dan adam yana cikin asara sai wanda ya zo da abubuwan nan guda hudu, sai wanda suka yi imani, suka yi aiki na kwarai, suka yi wasiya da bin gaskiya, kuma suka yi wasiya da yin hakuri. Dan haka muna roƙon Allah ya bamu imani da aiki na kwarai da juriya da bin gaskiya. Allah ya ci gaba da taimakon addini. Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa, ya kawo mana da fitintunu da rigingimu da tashin hankali. Allah muna roƙon sa, in laifuffuka ne da ake taiwa Allah suka jawo waɗannan abubuwa, muna fata kowa ya duba abin da yake yi, ya je ya tuba tsakaninsa da Allah, ya istighfari, yawa Allah alƙawarin ba zai koma ci gaba da barna da ake yi ba. In kuma wata jarabawa ce daga Allah, mun san Allah yana jarabtar bayinsa domin ya tantance masu gaskiya da marasa gaskiya. Allah ya bamu juriya da hakuri da dagewa mu rike addinin mu ciki da waje. Allah kuma ya ci gaba da taimakon addini. Wanda suka yi damara kuma suke son sai sun rusa wannan musulunci ko ta ciki ko ta waje, to muna fata kada Allah ya biya musu bukatunsu. Wanda duk suka yi damara su rubuza addinin musulunci, to Allah ya mai musu da aniyarsu da sharrinsu kansu. Allah ya ci gaba da kare wannan addini da kare al'ummar musulmi a ko'ina a fadin duniya. Muna roƙon Allah ya ci gaba da taimakawa al'umma musulmi a Iraki da sauran ƙasashe da ake ta rigingimu iri-iri, Palestino da Yahuda suke ta musu aman wuta, da kurare da rigima ta barke ta cikin gida irin ƙasar Yaman irin kasar Libya da sauran kasashe Syria da makamantansu. Muna fata Allah ya ci gaba da hada kan musulmi guri guda da ba su nasara cikin daukaka musulunci ya kuma kawar mana da fitintunu da rigingimu da tashin hankali da masifu da suke faruwa nan da can. Muna roƙon Allah da rahamarsa da afuwarsa da jin kansa. Abinda muka karanta daidai har zuwa wancan lokaci muna roƙon Allah ya amsa mana. Inda muka yi kurakurai kuma dama kuma na dan adam mai kuskure ne, mafi alheri masu kuskure sune masu tuba. To muna fata Allah ya yafe mana inda muka yi kuskure, Allah kuma ya ci gaba da taimaka mana da taimakawa addinin sa da al'umman sa baki daya. Wassalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Allah ta'ala ya saka da kai. Abu sanarwa ce guda biyu. Na farko dai kamar yadda muka ce Lahadin bayan sallah muna da general meeting a wannan masallacin karfe 10 daidai na safe insha Allah ta'ala. Wanda wannan sanarwa take kawo masa da tije ne, matsakaici ne iri na, matashi ne ko ya dan kwan biyu. Kowa ana gaita sa anan insha Allah ta'ala a wannan Lahadi ta bayan sallah karfe 10 daidai insha Allah. Sannan kuma suna tambaya da zon sun same na office cewar shin wai taimakon da ake kawo dinnan ko bayan sallah za a ci gaba kawo? Eh, za a ci gaba kawo. Sannan har ko weekends, eh har asabar da ladi akwai dan uwa nan, in ka zo mara sit kake so zai baka insha Allah ta'ala. Domin kamar da malami bayani su marayin nan suna nan ba dare ba rana ba asabar ba ladi ba ramadan ba gairar ramadan, ana ce musu abin da kamata ai musu gurgurdan hali kuma gurgurdan iyawa. Saboda haka a kofa abu da take ko yaushe ko ni ka gamu da shi wanda ka sanar da alaka zai iya kawowa a bashi kawo din. Haka zamu saurari gaman mir addu'a daga malam yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala.
Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka min al-khayr kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'uzu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin, wa na'uzu bika min an-nari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin, wa nas'aluka min kulli khayrin sa'alaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, wa na'uzu bika min kulli sharrin ista'adhaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa 'ibaduka as-salihun wa ma qadayta lana min qada'in faj'al 'aqibatahu rushda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma nas'aluka ridaka wal janna wa na'uzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur dinaka, Allahumma ansur dinaka, Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ansur ibadaka al-muwahhidin fi kulli makan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله منا توسلي منا كامن كفا منا مك كرالي منا فادن چيزوا غريكا da sunayen ka duka wadanda an kira ka da su kake amsawa in an roke ka kake biyan bukata. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi. Allah ka yaye mana duk abin da yake damun mu. Marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya. Wadanda suke da lafiya Allah ka ba su ikon aiwatar da ita inda kake so ka yarda. Allah muna roƙon ka mana arziki duniya da lahira, ka raba mu da bala'i da fatara da tashin hankali da musifa da rigingimu da kashe-kashe da fitintunu da tashin hankali da annoba da kwalara da bala'i da hatsari. Allah duka ka kare mu ka kare al'umma musulmi. Allah muna roƙonka ka biya wa kowa buƙatar sa ta alheri. Allah duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye masa, wanda yake da wani abu da yake roƙonka na alkhairi Allah mun yi kamun kafa ka biya masa. Allah muna roƙonka matasan mu ka shirye mana da su, ka ba su ilimi mai amfani. Allah ka aiwatar da su wajen amfanin addininka. Allah waɗanda suke kan daidai ka ƙara musu daidai, masu neman ilimi ka buɗe kwakwalansu su yi karatu mai yawa mai amfani, masu neman kuɗi Allah ka ba su arziki mai yawa kuma ka ba su ikon taimakon addininka. Ɗan kasuwanmu da ma'aikatanmu da jami'anmu da kowa da kowa musulmi Allah muna roƙonka biya musu dukkan buƙatunsu na alheri. Allah muna roƙonka waɗanda duk suka bada gudunmawa zuwa ga sababbin musulunta ko zuwa ga marayu ko sauran waɗanda suke da buƙatu, Allah komai kankanta abinda suka bayar, Allah ka karba kuma ka girmama shi. Allah muna roƙonka karba ba dan mu ba dan ayyukanmu ba. Allah muna roƙonka ka ƙara mana ilimi mai amfani, ka ba mu rayuwa mai amfani. Allah ka sauka mana da albarka akan mu da matanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da nomanmu da kiwonmu da sana'armu da ƙasarmu baki daya. Allah muna roƙon wannan ƙasa duk bala'in da muke ciki ka yaye mana. Allah duk wanda ya zama jagaba wajen jawo mana bala'i da musifu da tashin hankali, Allah ka mayammar da abin sa kansa. Allah ka mayammar da abin sa kansa. Allah ka ba mu shugabanni masu imani, masu tausayi, masu adalci, masu rahama, masu jin kai, masu girmama nasaba, masu tausayi na ƙasa. Allah wannan ƙasa ta mu ka yaye mana abin da yake damunmu. Allah ka yaye mana bala'i da tashin hankali ko a ina yake. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da tausayinka wanda kake yanta su a wannan wata, Allah ya sa da mu a ciki. Allah muna roƙonka waɗanda kai musu rahama a wannan wata, Allah ya sa da mu a ciki. Allah wanda zaka ba su aljanna a wannan wata, Allah ya sa da mu a ciki. Allah iyayenmu da suka rasu, Allah ka ji kansu. Wanda suke rai da mu da su, Allah ya sa mu cika da imani. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da tausayinka da jin kanka da kirkinka. Allah muna roƙonka ka lallube mu da albarka da rahama da jin kai. Allah ka ƙara mana sanka da san manzanka da san addininka da taimakonsa. Allah duk wata dama da ka bamu ka sa mu aiwatar da ita inda kake so. Allah duk wata dama da ka bamu ka sa ta zama taimako ga addininka. Allah muna roƙonka da rahamarka da jin kanka da afuwarka. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sakatika wan nar. Allahumma la tad'u lana fi maqamina hadha zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la mubtalan illa afaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.